cikin wasu namurar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamaili kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da ma'aikatan kashe gobara a Sokoto ke suna dauka dan zama cikin shirin kota kwana a Bauchi kuma wata kafar labaru ta yi bincike inda tace ta gano yan majalisar dokokin jihar da ba sa katabus masana a jamhuriyar Nijar na shirin kan tarzoma da magoya bayan shugaba Donald Trump suka yi muna da shirin adina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma da farko ga labarun duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin tare da fatan an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka a jiya Lahadi sun dau azamar tsige shugaban kasar Donald Trump a daidai lokacin da wa'adin mulkin sa ke kawo wa ƙarshe suna masu daura laifin abin da ya faru a ranar Laraba a kansa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar a majalisar kasar inda magoya bayan sa ke bore suka doke ƴan sanda suka afka cikin ginin majalisar babu wata matsaya da aka cimma amma ya yi kakakin majalisar dokokin ta Amurka Nancy Pelosi ta gabatar da tuhumar zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar dokokin da suke kokarin tabbatar da zabe kamar yadda wakilan Electoral College suka gabatar na tabbatar da Biden a matsayin shugaban kasar Biden dai bai saka hannunsa a cikin dambarwar tsige shugaba mai barin gado ba wanda har zuwa yanzu bai amince da cewar ya fadi zaben ba duk kuwa da cewar Trump ya aminta da za a rantsar da sabuwar gwamnati a birnin gundumar Colombia a ranar 20 ga watan Janairu nan da kwanaki 10 za mu fuskanci abin da ke gaban mu na gina kasa tare a cewar Biden a jiya Lahadi ta kafar Twitter daya daga cikin makusantan Pelosi dan jam'iyya mai wakiltar South Carolina Jim Clyburn ya shaida wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi cewar da alamu ƴan majalisar za su gabatar da kudirin tsige shugaban nan da ƴan kwanaki duk kuwa da cewar wa'adin mulkin shi zai kare nan da mako mai zuwa kuma za a rantsar da Biden da dandandan siyasar Amurka tare da mataimakiyarsa Kamala Harris a wani mataki da ba saba gani ba kuwa jami'an diplomasiya na Amurka da ke wasu kasashen duniya sun rubuta wata kasida da suka yi Allah wadai da abin da shugaba Donald Trump ya yi na haddasa mummunar fitina a majalisar kasar kana da kiran ministocin shi da su dau matakin tsige shi kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a sashe na 25 jami'an waɗanda suka yi amfani da abin da ake kira kafar bayyana rashin amincewa a ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce suna tsoro kada abin da ya faru a ranar Laraba ya zubar da mutuncin kasar a idan duniya da kuma irin kiraye-kiraye da kasar ke yi na ɗabbaka demokradiyya a duniya waɗannan wasiƙun na da matukar mahimmanci don kuwa ba a taɓa ganin irinsu ba daga jami'an diplomasiyyar kasar musamman na rashin amincewa da wasu halayyar shugaba mai ci dama tun da dadewa jakadun sun koka akan yadda suka ce gwamnatin Trump ba ta daukar su da mahimmanci kana ba ta ba aikin nasu shi ma mahimmancin da ya kamata labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a jiya Lahadi hukumomi sun ce sun gano wuri da na'urar naɗar bayanai na sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya fadi a ranar Asabar da ta UK da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke dauke da mutane 62 a cikinsa mun gano inda na'urorin da ake kira black boxes suke a cikin ruwan da jirgin ya fada a cewar shugaban hukumar kiyaye harkokin sufuri na kasar ta Indonesia kwararru masu iyo a karkashin ruwa na neman su kuma muna fatar ba zai dade ba za su fito da su A jiya Lahadi kwararrun masu iyo suka fito da sassan jikin mutane tarkacen jirgin da kuma tufafi a cikin ruwan da ke kusa da Jakarta babban birnin kasar. Wani harin bom da safiyar jiya Lahadi a babban birnin Kabul ya yi sanadiyar kisan wani mai magana da yawun gwamnatin kasar da wasu abokan aikin sa biyu. Jami'ai sun ce wata nakiya mai magana Isa ce ta auna motar da ke dauke da Ziya Wadan mai magana da yawun dakarun National Protection Force a ma'aikatar cikin gidan kasar. Harin kuma ya jikkata mutum daya a cewar wata sanarwa. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da aikin na ta'addanci ya kuma ba hukumomi da suka dace umarnin kama waɗanda ke da hannu a wannan harin. A cewar ofishinsa, babu wanda ya dau alhakin kai harin bom din, amma Ghani ya daura laifin kisa kai harin kan yan kungiyar Taliban. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na da'a. Zabi ne na duba abu mai kyau ko kuma mara kyau, saboda lafiyar ka kake wasa da ita da rayuwarka da kuma rayuwar wasu.
Labaran duniya a gaban yanzu zamu shiga babin rahotanni, inda zamu fara da yadda jami'an kashe gobara a Sokoto suka bayyana hanyoyin da ya dace a dauka don zama cikin shirin ko ta kwana kan yiwuwar aukuwar gobara. Wannan ya biyo bayan yanda aka fara samun gobarar ce daga ma farkon wannan shekarar. Ga rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
Shigowar wannan shekara ta 2021 an samu tashi-tashin gobara a Sokoto wadanda suka yi sanadiyar salwantar rayukan jama'a da kuma dukiyoyi.
Sana Alhaji Ibrahim Ismail.
Da misalin karfe 12 a kawo ta Nefa, din da ya shafe minti 10 aka samu tashin gobara. Ya ko ne wajen kusan gida uku. Sannan kuma an samu rashin rayuka. Ita wadda ke cikin gidan mai shekara jan kusan 30, tana da babban yara mai shekara 15 da kuma yaro na shekara 2 babu su. Wadda ta ce su. Me yake nema dai Allah shi musu da mashi shiga su.
Kwana daya kafin wannan gobara da ta lakume rayukan mutane uku, an samu tashin wata gobara a wata kasuwa da ke Sokoto.
Sana Hashim mai gane rero garin Doba, tsakanin dabbobi da motoci Allah ɗaya san waɗancin hako ne. Sannan gudun da ake yi saboda gudun rayuka ne kawai. Don ga lokacin da wannan abin hakuwa dai ya gane ta kawai ta tashi.
Wannan lamarin na zuwa ne lokacin da hukumomin kashe gobara ke cewa sun yi tanadi na tunkarar irin waɗannan musibbu ta hanyar tanadar motoci da kuma jami'an kashe gobarar. To sai dai jami'an kula da hukumar kashe gobara na yanki mai kula da yankin Sokoto Kebbi da Zamfara Bello Zaga ya ce har yanzu akwai kalubale da hukumomin ke fuskanta masu bukatar kulawar gaugawa musamman a wannan lokacin na hunturu.
Gwamnatocin Sokoto Kebbi Zamfara na su taimaka ma magatayin kashe gobara ko da federal din da ita state za ka isko gaskiya za a koyi wasu abubuwan da ya kamata a ce suna da kuma amma babu. Har yanzu ma dan samu matsaloli kamar wajen ɗiban ruwa da kuma mutane cikin gari idan sun ji sarin din ba su jayewa. Sannan kuma za ka isko a ce an yi wuta kilomita zamu je kilomita ya yi 20. To za ka ga mun zo sai a ce a ba zo sauri ba.
Shi ma babban kontrolan hukumar kashe gobara a Najeriya Dr. Ibrahim Liman a lokacin da yake hannunta motar kashe gobara ga gwamnatin jihar Kebbi a wannan mako ya ja hankalin gwamnati ne akan ƙara mayar da hankali wajen kokarin inganta sashen kashe gobara.
We want you to sponsor state fire service personnel for local and foreign training.
Muna son ku dauki nauyin horar da jami'an kashe gobara a matakin ƙasa har ma da duniya saboda sababbin dabarun da ake da su na kashe gobara a wannan lokaci. Ba kamar yadda aka sani ba a can baya, yanzu an samu sauye-sauye da dama a fannin kayan gini da magungunan da ake amfani da su wajen kashe gobara. Da haka akwai bukatar jami'ai su koyi sabbin dabarun da na sabanta ilimin su, domin akwai sabbin dabaru, sabbin kayan aiki da suke bukatar sani, ko kuma yan ba haka ba su dawama bisa ga tsofaffin dabarun aiki. Mayar da hankali wajen magance abubuwan da ke zaman kalubale ga jami'an kashe gobara kan iya taimakawa wajen ceto rayuka da kuma dukiyoyin 'yan kasa musamman a wannan lokaci na hunturu da aka fi samun tashi-tashin gobara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Aboki kafar labaru ta Wiki Times ta gudanar da bincike inda tace ta gano 'yan majalisar dokokin jihar guda 9 cikin 31 ba sa katabuzar zauren majalisar, ko kuma ma dai a ce ba su taba gabatar da wani kudiri ba. Wiki Times ta ce ta ziyarci mazafin 'yan majalisar don tabbatar da wannan binciken. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
'Yan majalisar guda 9 sun fito ne daga mazabin Darazo, Madara da Bura da kuma Itar Gadau. Sauran su ne mazabar Giyade da na Katagu da Das da na Adugo, sai kuma sakwa mujallar ta gudanar da binciken ta ne daga ranar 20 ga watan Yuni shekara ta 2019 zuwa ranar 28 na watan Mayun shekara 2020. Malam Haruna Muhammad Salisu shine mamallakin mujallar.
To abin da ya faru wayannan yan majalisu guda tara da na ambata a rahoto kawai zaman dumama kujera suka yi da albashi mai tsoka da ake basu da kuma kudaden allowance da ake basu na constituencies din su na inda suke wakilta. Now da na tara kudade da ake biyan su a jumla ce sai naga sun ci kusan biliyon guda. Alhaji Abdullahi in ka dauki wannan kudin ka auna kaga in kace misali kana son kai amfani da kudi da mutun taran nan suka ci ba su yi komai ba ka biya waɗanda ma'aikata da ake basu minimum wage mafi karancin albashi na 30,000 to za ka biya mutum 1,515 a wata 15
kuma ba ganin ko sun je sun yi wani aiki kaman ko samun da ruwa da wasu hanyoyi a
masha Allah to bari in baka mamaki ai binciken ba wai mun tsaya ne kawai akan takardun da muka samu ba da muka samu takardun mun bi mazabun su ko akwai wani ayyuka da suka yi tunda ba su yi komai a majalisa ba su taba ce uffan ba kawai zaman dumama kujera suka yi mun bincika mu gano ko akwai wasu ayyuka da suka yi to ina tabbatar maka wasu su ma ba su ma komawa a inda suke tunda aka zabe suka da Bauchi kawai zaman su suka yi
sai dai inji cewa tsohon shugaban Kwadugo a jihar Bauchi comrade Abdullahi Koli ɗan majalisan ba su da laifi domin kuwa yawancin su dauki dora ne akai ba a bar mutane sun darje ba
to gaskiya wacce zaka duba ba laifin yan majalisan bane dalili a bar mutane sun zaba abin da suke so ba a lokacin da aka zo batun fidda dan takara ko fidda gwani san zuwa kuma dan takara da kuma lokacin zabe to saboda haka irin wannan yanayi ba irin abin da ba zai iya zuwa majalisa ba kuma idan ya zo majalisan gagara ta buka komai domin yana ganin kaman kawai ya zo ne ba tare ma ta hanyar da ta dace ba to saboda haka irin wannan haka da ai ta manage da su har zuwa karshen zabe kullun dai darasi ne ga al'umma.
Tsallami Kaule shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi ya ce mutane ba su fahimci yadda aikin majalisa take ba domin tana da rassa sannan ci gaba da cewa
wato shi aikin majalisa abinda aka kasa ganewa shine aiki ne wanda yake da rassa da sassa ka iya yiwa sai ka tashi a ƙwaryen majalisa kai magana wani yake zaton shine aiki ka iya yiwa kuma aikin committee ne akwai wanda yanzu yana nan member ne a committee din da yake a matsayin sa na dan majalisa baya yadda yayi misan aikin committee idan babu shi babu ruhin committee din amma bai tashi yayi magana a ƙwaryen majalisa ba wannan aiki da yake yi shine final court na aikin majalisa
amma yana karban kuɗi domin ya je aiki a mazaban sa an je ba ga komai ba
to wannan ka iya yiwa
nasu bayanin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi right honorable Abubakar wa Suleiman dan Galadiman Ningi yayi watsi da rahoton ne da cewa akwai kuskure a rahoton
to ya sani na dai dukkan membobi kowa yana iya kokarin saujan kaiwa
akwai rahoto da ya gwada mutane tara wanda yake ba su ba
a wannan rahoto akwai gyara a jiki
sai da
akwai gyara sosai wannan rahoton gyaran yana nan akwai gyara sosai amma ba na tsammani a cikin membobin majalisar jihar Bauchi ba wanda da ce bai taba baya lura da constituencies sa ana aikwali sosai kuma za a ci gaba da yin insha Allah
Abdulwahab Muhammad wa Amurka daga Bauchi a Najeriya
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja masu sharhi kan lamuran siyasa a jamhuriyar Niger na hanginta zumar da take ga magoya bayan shugaba Donald Trump kutsa majalisar dokokin kasar wato ginin capital ka iya tasiri na mai da hannu a gogo baya ga lamuran demokuraɗiyyar kasashen Afirka ga sharhin shugaban gamayyar kungiyoyin Réseau Est France Bashir Mamma.
Lalle abu ne wanda ya ba mutane mamaki sosai wato kasa Amurka ta samu koma baya sosai da yake can wato ma'aikatu kowa yana bakin kokarin shi duka wa'annan wanda suka yi wannan aikin a sha din insha Allah za a samu su kuma a gurhanar da su gaban shari'a saboda a ba mai tace gashi dan me zai ji tsoro saboda dole in ba ai wannan hukuncin ba mutane zato za su yi wannan abin kamar daidai ne
to a tunaninka menene za a iya cewa ya kawo faruwar irin wannan aika-aika a kasar ta Amurka
abinda ya kawo shi kamar rishin wato civism kamar in ce rishin sanin kishin kasa da kuma sanin ya kamata saboda in zaka ta iya takara ai dole kana iya samu kuma kana iya baka samu ba to in ka samu sai kai alfahari da samun naka amma in kuma baka samu ba kai da baka samu ba saboda dokokin wanda aka shinhida ka san su kan ka tai zaben
yadda abubuwa suka wakana a kasar Amurka nan kana ganin zai iya shafar demokradiyar kasashen nahiyar Afrika
eh to lalle yana iya shafa tunda Amurkawa suke ta yadda demokrasiyar duniya kuma duk komi ma wajen su ake gani na lalle aiki da dokoki kuma da doka da oda kuma ana aiki da duka abinda ita demokrasiya ta tanada wajen sanin ya kamata da sauransu to ka gani saboda an yi wannan abun Amurka yanzu kasashe da yawa suna ma cewa kenan ma demokrasi din ma dishinye ne ka gani ai kwanaki a can Ghana habbugayya aka yi cikin wato dakin majalisar dokoki
to amma ana ganin kamar shi Joe Biden zai iya kokarin maido da martabar kasar ta Amurka a tsawon wa'adin mulki sana shekaru hudu
yadda abun ya lalace yayi nisa tunda kaga har suka zo suka tattaru ana keta da katanga ana buge kowa ana buge abun nan taga a shiga amma ɗan majalisar dokoki barazana har ma su kai su tsaye da kawun su to ka gani ka ai kenan kuma bayan ya kai inda kai kenan ya kamata shi Joe Biden ya maida hankali wajen maido da tafarkin demokrasiya yadda ya cancanta kuma ya zamanto an yi aiki nagari na wajen wayi ma jama'a kai ya zamanto an samu an bayyana masu yadda demokrasiya ya kamata ta tahi cikin kasarsu.
Mun shiri kan siyasa a Nijar Bashir Mamman Azantawasa da Suleiman Muni Barma. Muryar Amurka ke sauraro don sahihan labaru daga majiya mai tushe. Ga Binta Yasero da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sabuwar shekara da kuma sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Yasero, jagorar shirin. Masu sauraro, kun san yadda kasashen duniya da dama ke ci gaba da yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma neman hanyoyin hana wannan muguwar matsala da ta zama ruwan dare. Don haka ne a cikin shirinmu na wannan mako, wakilin muryar Amurka daga birnin Yamai a jamhuriyar Niger, Salamu Mini Barma ya aiko mana da rahoto na musamman akan yadda hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar ta kama wasu mutane goma a lokacin da suke kokarin shiga birnin na Yamai da lodin kwalayen kwayar tramadol da suke kokarin sayarwa a kasuwannin kasar da wasu kasashen yankin Maghreb. Birnin Yamai don samun cikakken bayani daga Sule.
Wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sanda a farkon watan nan na Janairu ne suka sanya hukumar Okritis mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi kaddamar da bincike wanda a ƙarshe ya ba da damar gano rukuni na farko na wasu 'yan nishar uku dauke da kwayar tramadol kimanin 4,000 waɗanda suka fito daga Kano a Najeriya sai rukuni na biyu na wasu mutane 7 su ma 'yan Nijar waɗanda suka fito daga ƙasar Togo dauke da kwayar tramadol sama da 100,000 kamar yadda mai magana da yawun hukumar 'yan sandan Nijar komishiniya Nana Aishatu Usman Bako ke ƙarin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai.
Imanin mutum 10 ne an ka kama a halin yanzu. an samu kuma kwaya iyakar kwaya kun gani mun goda muku ita gatana an samu wayoyin salula kuma da motoci da motuna da kudi fiye da jika 700 to wannan kwayar kuma kudinta indai an saida ta hutta habra miliyan 100 wannan kwayar banna take yi habba iyaka a cikin kasar mu da kasashen na Afrika masu tasowa
bincike ya yi nuni da cewa gagarumin yaki da masu safarar miyagun kwayoyin da aka kaddamar a jamhuriyar Niger da makwabta ya haddasa karancin kwayar tramadol a kasuwanni lamarin da ya janyo tsadar ta a yanzu haka sabili kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka shiga neman hanyoyin samo kwayar ta tramadol a Jallo Inji madam Medamma Hadiza mataimakiyar babban alkali mai kare muradun hukuma procureur de la République
su kudin suke gani mu kuma daga sharan mu ba kudin muke gani ba abinda ke faruwa shine kun gani aka kai shi wannan za ta inda ake harkar zinariya inda ake aikin karfi yaran mu masu karfi wanda suka taso matasa a lokacin da suka shashi wani irin karfi ne suke ji kaman dawaki kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalin su ba suke saura su mutu saura su haukace kuma sayen shi ne suke da kudi yanzu dan comprime guda na iya kai jika 5 amma duk da wannan sai su saya kaga wanda bai iya sayen karin sa har dala 100 yace sai huda jika 5 sai tarama dadan yasha sata da makami da ake yi kwace da ake yi yar kanana ana ba su magudin kaga suna sha babu abin da ba a yi vraiment mun ji dadi aikin da waga ma'aikata take yi
a ci gaba da karfafa matakan yaki da fatauci da shan miyagun kwayoyi hukumar Okritis ta bude layin waya na musamman wanda jama'a za ta kira dan tseguntawa jami'an ta dukkan wani abin da ake zargin yana da alaka da ta'ammali da miyagun kwayoyi
lambar ita ce 98 0 8 0 0 9 dan in kun kai kira a bisa wannan lambobin kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da ku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku
hukumar ta Okritis ta kuma gargadi iyaye su ƙara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da ƴaƴan su ke hulɗa da su a matsayin abokai ko kawaye Sule Umuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to masu sauraro kun ji yadda hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a Niger ke ci gaba da toshe hanyoyin shiga da miyagun kwayoyi cikin kasar domin dakile wannan mummunar dabi'ar da haka kuma muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin muryar Amurka Sule Mumin Barma ni ce taku Binti Essero da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon zamu kawo muku wani sabon shirin
Baban gida Jibrin shigo ka kawo mana shirin jaridun Najeriya
Jaridin jaridin ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga kamar sauran jaridun Najeriya dai na cewa jami'ar APC a Najeriya ta yi Allah wadare da harin da magoya bayan shugaban kasar Amurka suka kai majalisar dokokin kasar ta Amurka a cewar jami'ar ta APC mai mulki a Najeriya wannan hari da aka kai cibiyar demokradiyyar duniya abin kunya ne ga kasa irin Amurka da ta yi kaurin suna wajen tutiyar kare demokradiyya don haka jam'iyyar APC inji jaridar Vanguard ta yi kira ga shugaban Amurka mai barin gado da ya koyi da shugaba Muhammadu Buhari wanda aka sani da bin dokoki na demokradiyya sau da kafa a Najeriya da kuma mutunta hukuncin kotuna na kasar ita ma jaridar The Punch ta ruwaito jam'iyyar APC mai mulki ta hannun sakataranta bayan Allah wadare ne da farmakin da magoya bayan shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump suka kai haraban majalisar dokokin sa Amurka jami'ar ta APC da ta kira ga shugaban Amurka mai barin gado da mutunta hukuncin da kotuna kasar Amurka suka zartar wanda ke bayyana cewa ya fadi zaben da ya gabata kuma ya koyi da shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda aka sani da bin umarni da hukuncin kotuna na kusan shekaru uku sai kuma jaridar The Nation inda ta ruwaito kungiyar kwadugo ta kasa na cewa wani tarayyar Najeriya ta karya yarjejeniyar da aka cimma tsakanin ta dangane da batun kara farashin albarkatun wutar lantarki. Jaridar The Nation ta rawaito shugaban kungiyar energy da kasa Comrade Ayubu Waba na cewa matakin da hukumar wutar lantarki a Najeriya ta dauka na kara farashin wutar lantarki ya saba wa doka da kuma yarjejeniyar da yanzu haka ake ci gaba da tattaunawa da wancan kari da gwamnatin ta yi. Kuma kungiyar NLC inji jaridar The Nation ba za ta lamunci haka ba. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa ba za ka samu nasara akan kungiyar Boko Haram ba idan ka ci gaba da zama a fadar Aso Rock, inji Wole Soyinka yake gaya wa shugaban kasa Muhammadu Buhari. Jaridar The Punch ta rawaito Professor Wole Soyinka na kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta yi tsaye don daukan matakan da suka dace na yaki da kungiyar Boko Haram, tare kuma da shawartar shugaban kasar cewa ba zai taba samun nasara a yakin da ake da ɗan kungiyar ba idan har zai ci gaba da zama da kuma sauraron rahotannin da jami'an gwamnati kawai za su dinga kawo mashi. Sai kuma jaridar Dizzy daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da hukumar NDLEA mai yaki da fatauci da shan muggan kwari, ci gaba da gudanar da tantance sabbin ma'aikatanta da ta dauka kimanin 5,000, wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar shari'a a Najeriya na cewa an dakatar da wannan shiri ne domin kiyayewa da dokokin hana kamuwa da kuma baza cutar coronavirus. Babin Ejibrun, Murya Amurka daga Najeriya.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin Murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ko daga gwamnatin Iran mai rashin tausayi, kama da kisan gillar ɗan jaridar nan Rohan Lazam ya kasance abin lura saboda tsananin muguntarsu da kuma rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Iran ta rataye wanda ya kafa shahararren shafin yanar gizon nan mai adawa da tsarin mulkinta, Adman News, a ranar 12 ga watan Disamba, kwanaki kaɗan bayan da wata kotun Iran ta tabbatar da hukuncin kisan da aka yanke masa akan abin da ake kira laifin yaɗa rashawa a duniya. Amma ainihin laifin da Mr. Zam ya yi a gaban mahukuntan Iran ya kasance yana kalubalantar mulkinsu da kuma bayyana munafincinsu. Yana rayuwa a zaman gudun hijira a matsayin mafaka a Faransa. Rahotanni sun ce Iran ta sace Mr. Zam ta kuma mayar da shi Iran a shekarar 2019. An gurfanar da shi a watan Fabrairun shekarar 2020. An zarge shi da tunzura zanga-zangar adawa da gwamnati ta barki a shekarar 2017. Kuma an yaɗa ikirarin amincewa da laifin da ya yi wanda aka tilasta masa a talabijin. An yanke masa hukuncin a watan Yuni. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wadai da kisan Mr. Zam, yana mai kiran rashin imani da dabbanci. A wani sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter ya ce Zam ya tona asirin zalunci da cin hanci da rashawa na gwamnati da ta kashe ko kama 'yan jarida sama da 860 a cikin shekaru 41 da ta yi tana ta'addanci. Mr. Pompeo ya kara da cewa mutanen Iran sun cancanci kafofin yaɗa labarai na 'yanci da bambancin ra'ayi ba takurawa ba, kamawa da kuma kisan 'yan jarida. Kasashen duniya ma sun nuna ɓacin ransu game da kisan Nazam. Babbar kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta ce ta kaɗi da kisan. Ta ce shari'ar Zam ta kasance alama ce ta wani nau'i na tilasta ikirari da aka ta ƙarƙashin azabtarwa da kuma watsa shirye-shirye a kafofin watsa labarai na ƙasar da ake amfani da shi a matsayin dalili na hukunta mutane. Sharif Mansur na kwamitin kare 'yan jarida ya bayyana mutuwarsa a matsayin abin tsoro da abin kunya. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta kira kisan nasa da dabbanci kuma ba za a amince da shi ba. Kuma Faransa ta bi sahun Jamus da Australia da Italiya wajen soke halartar taron kasuwanci na Turai a Iran wanda aka yi ranar 14 ga watan Disamba. Wakilin Amurka na musamman a Iran da Venezuela, Elliot Abraham, ya nuna cewa zartar da hukuncin Zam din ya biyo bayan hukuncin da aka yankewa zakaran kokawar Iran din Navid Afkari a watan Satumba. Wani abin tunatarwa ne cewa muna hulɗa da wata muguwar gwamnati mai tsautsauran ra'ayi wadda ba ta jinkirin kin bin dokokin ƙasa da ƙasa da ka'idoji don tabbatar da iko da ƙarfi, a cewar Mr. Abraham. Wannan shi ne dalilin da ya sa yake da matuƙar mahimmanci cewa babbar kasar da ke daukar nauyin ta'addanci a duniya ba za ta taɓa mallakar makamin da yake kisa a duniya ba. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu rado da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Kaya da na shirya na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.